أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da'iman wa abadan. Dai hada mu a wannan yammacin Laraba 22 ga watan Ramadan a shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 31 ga watan 7 a shekara ta 2013. Yau za mu tashi insha Allah a fadin Allah subhanahu wa ta'ala. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وانا آيوي قد أبيو سنس أكيتو سكان مغنغنو دا أكي أكام ماتا دا إدى دا سكي دا مكام تنوات لنا أبو بوا ما لمي سن تفي عميز أو سنة تتتونا وأكام مي هكيمر سكيتور وانا ayoyi a wannan guri. To wasu malaman kuma suna ga da ba dalilin shiga cikin wannan kasancewar shi saukar da Alkur'ani da tartibin ayoyinsa da surorinsa abu ne tauqifi. Nan ce tauqifi ana nufin shari'a ce ta yi shi haka. Allah ne ya tsara haka yake son Qur'ani ya kasance. Haka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai lokacin saukar wannan ayoyi su rubuta su a wannan guri. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi daga gare shi ba ruwato wani nassi sahihi da yace ga dalilin da yasa aya kaza aka sa ta tsakanin kaza ba. Zaka rika ganin wasu ayoyin suna tsakanin wasu ba su da wata alaka. Ana zancen haila, ana zancen idda, ana zancen wafati da sauransu. Kuma sai aka shigo zancen sallah, aka kuma fita, aka koma wancan mawdu'in na maganar wato idda din. Yawwa, to malamai wasu sun kutsa suka yi ta rubuce-rubuce akan waɗannan abubuwa da wasu hikimomi da suka ambata. Amma dai mafi kyawu shine sallama lamari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar hankali baya shiga cikin waɗannan tsare-tsaren yawa musamman abin da ya shafi jeri in kai faɗa a nan mun ɓata lokaci ma yanzu mun faɗi wani abu a nan to akwai wasu ayoyin suna nan da yawa jerin ayoyi in ka ce kowanne sai ka faɗa akwai malam albiqai na gaya mana ne shi ba sau ɗaya ba mun sha magana a kan littafinsa da ya rubuta a kan irin wannan abin tanasubil ayati wassuwar kowace aya da sura surori na ƙur'ani zai ce maka munasabar sura kaza ta zama a wuri kaza shine kaza da kaza munasabar in an ce munasaba ana nufin hikima da sababi da ya jawo wani abu wanda yake akwai wato wani ƙarin ilimi mai zurfi a ciki to wannan ijtihadi ne malamai sukan yi shi ba laifi bane muddin dai mutum ba cewa yi lalle lalle babu wani abu ba banda wannan da ya faɗa yau mutum dama galibi sukan ce la'alla wataƙila Allah ya ce kaza ne domin kaza domin kaza domin kaza amma in aka ba dama ka yi jazmi tunda ba nassi kake da shi a hannu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sa aya kaza wuri kaza domin kaza ba to Allah dai shi yafi sanin me dalili me Allah madauki yake ga mana a wannan ayoyi guda biyu ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye kan salloli ma'ana ku kiyaye salloli wassalati alwusta da kuma sallah mafi falala mafi daraja mafi fisiya alwusta ta'nithi ne na al-awsat bi ma'ana al-afdal dan haka sai a ce al-fudla kenan ma'anar ta kenan al-wusta bi ma'ana al-fudla wannan mun karanta shi a baya inda Allah madauki ke cewa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wasatan malamai sun fassara adlan khiyaran wa afdal ma'ana al'umma wadda ta fi sauran al'ummomi al'umma mafi adalci al'umma mafi tsakaituwa to nan ana nufin mafi fisiya sallar da ta fi kowace ma'ana ku kiyaye akan salloli baki ɗayansu sannan kuma ku kiyaye sallar nan wadda take a mafi fisiya malamai sun tattauna me ake nufi da mafi fisiyan nan wace salla ce in ka samu hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta a wannan babi to shikenan ka rufe kofar wani ijtihadi yau babu lura ga abin da ya saba mu haka abin da yake ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Ali ibn Abi Talib akwai hadithin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu anhuma abin da ake nufi da al-wusta ko salatul wusta ita ce sallar al-asr da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana lokacin yakin ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar al-asr ba har sai da magriba ta yi saboda harkar yaki da suka zo gaba ɗaya za su yi daga ba wannan Umar yake ce masa haka nan Aliyu shi ma akwai riwayar sa wannan tana cikin sahih Muslim ta Ali cewa ai gashi nan ba mu sallah ba halla asar ta yi halla asar ta wuce ga magariba ba mu ta zo kai ba mu yi la'asar ba shine yake cewa habasuna sun tsare mu an salatil wusta salatil asr sun tsare mu daga yin sallar la'asar har yi musu addu'a mala Allahu buyutahum wa qulubahum nara Allah cika gidajensu da kuma zukatansu ya cika musu shi da wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wannan addu'a auka maqala sallallahu alaihi wasallam gurgudan ruwayoyi da suka zo a wannan wuri dan haka wannan hadisi nassi ne kurkuru akan cewa fassarar salatul wusta ita ce me sallar la'asar shikenan sauran kaulin da sauransu ba sai ka fade su ba banda wannan akwai sababin nuzulin ayar malamai sun magana na san mun saba da malam Abdurrahman al-Sa'idi bai saba kawo mana sababin nuzul ba yawa baya faɗa haka baya maganan nahwu kawai so yake ka fahimci aya meye ma'anarta yawa kuma alhamdulillah ana fahimta to shi daga cikin sababin nuzulin hadithin Zaid ibn Arqam cewa da sun yace mun kasance muna yin magana a sallah ana cikin sallah kawai sai wannan ya ce dan matsa mana wannan ya ce matsa gyara nan matsa can gaba a daidaita irin waɗannan maganganu adi kuma sallar ake yi yau wato sai Allah madauke saukar da wannan aya hafizu ala salawati wassalatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku miƙe da ikhlasi ga Allah qanitina kuna masu ibada kamar da zamu zo mu ji me ake nufi da qunut da fatan mun gane don haka shine ma'ana yace wa qumu lillahi ku tsayu ga Allah madaukaki kuna masu da'a al-qiyam a wannan wuri da aka ce qumu shin abinda ake nufi dawamin yin abu ka tsaya ka sabati ake nufi ko kuwa tsayuwa alal aqdam malamai sun ce duk wannan zai dauka kowanne tabbata din da kuma tsayawa akan kafar kowanne ya shiga ciki lillahi kuma nan abin da ake nufi shine ikhlasan lillah kai ikhlasi ga Allah tsaye wanda kai to ya zama don Allah kai ba wai ana nufin ku tsaya gaban Allah ba qumu lillahi ma'ana qumu mukhlisina lillahi tabaraka wa ta'ala ibadatikum hadhihi khususan as-salah yau qanitina kuna masu da'a qanut ko qanut ma'anonin sa suna da yawa malamai sun ambata mafi karfi daga ciki shine dawamul ibada dawama a ibada yawa dawama a ibada kamar yadda yake Allah madauki bamu labari dangane da Maryam saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al qanitin ai wadda tana cikin masu dawama akan ibada akwai kuma qunuti bi ma'ana khushu'i kaskantar da kai lokacin ibada wannan zai shigo ciki in mun lura da sababin nuzuli sababin nuzulin na hadithin Zaid ibn Arqam cewa suna magana sukan tattauna a cikin sallah sai aka saukar da wannan dan a koya musu cewa daga yau kada wani ya sake magana in ana sallah ba abin da za a yi banda aikin sallah banda zancen sallah kuma kowa ya nutsu a samu khushu'i a cikin sallah daga kowanne yana cikin ma'anonin da za a dauka sai Allah ya ce fa in khiftum in kuka shiga halin tsoro tsoro aka samu tsoro rikici ko damuwa ko ana yaki ko makamancin wannan farijalan to sallu rijalan ku yi sallar ku akan kafafunku nan rijalan ana nufin ku a tsaye me bambancin a ce rijalan kuma da kiyama wannan suka ce nan rijalan ana nufin kuna tafe da kafa wa rukbanan kuma kuna haye akan dabbobinku domin in ana zancen halin tsoro dama ai rashin ka tsaya gu ɗaya kai shi yasa aka ce an shiga tsoro inda babu tsoron ko kuma akwai damar da zaka iya a tsaye a wani wuri to ba wannan za a yi maka zance ba ashe kenan rijalan mashiyan ake nufi ko da a cikin ana cikin yaƙi kana tafi zaka iya sallah da ƙafarka ku duba wannan saboda muhimmancin saboda girman sallah da alƙadarinta da darajarta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ta wuce lokacinta mun san kuma girman sallah dama ba sai mun tsaya a bayani na musamman akan ta ba sallah ita ce ginshikin wannan addini duk wanda baya sallah kauli mafi karfi na malamai shine ba musulmi bane yau duk wanda baya sallah gashi da baki ya ce la ilaha illallah amma kuma baya sallah ya aje ta kwata kwata ba zai ma azhar ba la asar magriba isha'i ba zai asuba ba to wannan ya fidda kansa daga zumurar musulmi gurgudan hadisai da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fassarar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama riwayoyi da dama akan wannan matsala matsala sai dai akwai maganganun malamai akai wasu suna ga idan mutum bai inkarin wujubinta ba ba zai zama kafiri ba mun taba zancen anan wani lokaci har malamai yake kawo mana wata magana ta malamai shi kansa zancen a saurarawa mutum kwana uku in ya ki yin sallah yana nuna maka wani abu yanzu misali a ce mutum ne ya ce ba zai sallah ba aka daure shi aka yi shigun alkali alkali sai aje a kan shi a daure kurkuku wajen tauqifi kafin a yi masa hukunci kenan ko kullun za a tura malami gunsa kai wane kai sallah fa yace yaki washe gari a sake dawowa biyar dinnan duk su wuce kullun za a zo a ce ka zo kai sallah yaki sallan nan wannan sallar fa in baka yi ta ba fa kashe ka za a yi ya kuma san wannan hukuncin kashe shi za a yi washe gari a sake dawowa kowace sallah a tambaye shi fito kai sallah yaki akai kwana uku ai kai kanka dole ka tambaya wannan anya musulmin ne ko da gaske to wannan shi yasa dan a tabbatar wa mutum wannan hujjar shi yasa dama ake bashi wannan damar da wannan uzurin da wannan lokacin har idan ya wuce sannan ai masa wancan hukunci dan haka maganar dai mafi karfi shine rashin musuluncin wanda baya wato sallah Allah madaukake ya taimake mu tsare mu daga aukawa cikin abin da zai karkatar da mu daga addinin sa to wannan dai zance shine fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha in kuka amintu kuka shiga nutsuwa da kwanciyar hankali tsoro da firgici da barazana suka kauce fadhkurullaha to ku ambaci Allah nan ana nufin hadda sallah ku yi sallar ku kama allamakum ma lam takunu ta'lamu kamar yadda ya koya muku abinda baku kasance kuna sani ba wannan a dunkule fassarar wannan ayoyi guda biyu malam sa'id yake cewa ya amuru ta'ala bil muhafazati ala salawati umuman malam wato Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da a kiyaye salloli wato umarni na gama gari wato umarnin salloli baki ɗaya kowace umuman babu sallar da ta fita wa ala salawatil wusta sannan kuma ya umarni da a tsaye da sallah wadda take ita ce mafificiya a umar wato wahiyal asr ita ce sallar al'asr khususan umarni na musamman ma'ana sauran salloli a tsaye da su yadda ya kamata sallar al'asr ma a kula da ita yadda ya kamata ai ba rikici a fahimtar wannan yau ma'ana nan an yi ta'mimi sannan aka yi taksisin duk da cewa al'asr din tana cikin as-salawat to amma dan nuna falalatta sai aka ware ta aka ce was-salatul wusta da kuma sallar al'asr wato mafificiya yace wal muhafazatu alaiha ada'uha bi waqtiha da mutane sukan ce sauran maganganun da malami suka faɗa wannan sai sallah kaza ce sallah kaza ce me yasa mutane malamai basu tsaya sai sun kwalkwale sun faɗi wannan ba in kana tafsiri kafi buƙatar abin da yake shine ingantacce yawa koda akwai buƙatar kaji sauran aqwal wannan yace sallar isha ishe wannan yace sallar asubahi duk akwai aqwal kowa da istidlalatin sa amma nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akan wannan ya kamata a ce ya rufe kofar rikicin yawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an samu magana daga bakin sa to sai a kyale kuma sauran maganganu shine ma'ana to sai ce wa shuruti hadayin sallah ma'ana yana fassara mana me ake nufi da kiyaye sallah in an ce kai muhafaza akan sallah kamar akwai bambanci da idan misali mutum ya baka amana ya ce maka ungo wannan jakar khudh hadhihi alhaqiba ama ihfazha amanatan indak ungo wannan jakar ajiye min ita amana sai a gunka malamai suka ce akwai karfin balaga idan ka ce hafiz alaiha hafiz ala hadhihi alhaqiba ya fi duk wancan zancen da kai karfi domin ka riga ka gabatar da umarnin cewa ai muhafaza kuma muhafaza akan abu ya fi zancen ka ga masa cewa amana ce wancan cewa kai kiyaye wannan amana ce wannan ku cewa kai hafiz ala hadhihi suka ce wannan ya fi karfin balaga don haka wannan ake nufi me ake nufi da mutum ya kiyaye sallah din kiyayewa ka kiyaye sallah suka ce na farko ada'u habi waqtiha inji malam sa'idi abada ayita a lokacin ta ada'i lafazi ne daga cikin lafuzan yin ayyuka zamu ji akwai ada'i akwai qada'i akwai abin nan mun ji qada'i da ada'i ko menene ada'i ka bada kai sallah a lokacin ta qada'i kuma yin ta bayan lokacin ta ya fita yawa akwai kuma istidraki abinda zaka riskar bayan kai kuskure abinda babun sujudu sahwi duk waɗannan abubuwan zaka ji su nan dai ana zancen ada'in sallah kai sallah a lokacin ta in lokacin ta ya wuce ya zama ba ada'i kake ba kana qada'i yace wa shuruti hada kuma sharuddanta ka cika sharuɗa da ya kamata wa arkani hada rukunanta wa khushu'i hada kuma khushu'inta kai yadda ya kamata wa jami'i malaha min wajibin wa mustahabbin da dukkan abinda sallah take da shi ko ta kunshe shi na wajibi da kuma mustahabbi wa bil muhafazati ala salawati tahsulul muhafazatu ala sa'iril ibadat duk wanda ya kiyaye sallah yake yin ta to zaka ga cewa ya kiyaye sauran ibada ba za ka ga mutumin da baya sallah ba yana kudayin ya je maka sai idan yawo zashi saboda kawai kudayin yawon duniya in har baya sallah ba ruwansa da ita za ka ga duk sauran abubuwan addini ma ba su dame shi ba za ka ga aikinsa shine saban Allah da'a ga shaidan tunda ya bar da'a ga Allah subhanahu wataala don haka shine abin da yake nufi duk mutumin da ya kiyaye sallah to zai taimaka masa wannan din akan kiyaye sauran nau'o'in ibada wa tanfizun nahyi anil fahsha'i wa tufidu kai yace wa tufidu an nahya anil fahsha'i wal munkar mun san wannan Allah madaki ya ga mana nas inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar duk mutumin da yake tsayuwa da sallah yana yin ta yadda ya kamata to za ta nesanta shi ta hana shi aikata alfasha da kuma al munkar mummunan aiki wato duk abin da yake aikin da Allah baya so ne zunubai da kuma miyagun ayyuka in mutum yana sallah sallah za ta tsare shi ta hana shi daga aikatawa wannan yana nufin idan mutum yana sallah kuma yana alfasha yana sallah yana abubuwa marasa kyau za a ce dalili ne sallah sa bata karbuwa haka za a ce ba lallai ya zama haka ba yawa domin shi karba wani abu ne daban yin abu kuma bisa sharadin sa wani abu ne daban kai abu bisa sharadin sa in kai daidai Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah zai karba amma za a ce tafirin abun bai taba ka ba ma'ana Allah baka yi ta yadda ya kamata wajen samun khushu'in ba kai sakaci a wajen wasu abubuwa baka yi ta yadda ya kamata ba shi yasa ba a samu tafirin da ake bukata sallah ta haifar akan me yin ta ba in dai kana yi da kyakkyawan khushu'i irin yadda magabata a baya suke yi su kiyaye gabubban su ba sa saban Allah da su kuma sallan nan tana tarbiyantar da su to ya kamata mu ma ta tarbiyantar da mu in ko ba a samu haka ba to mu gyara yadda muke sallah amma wannan baya nufin in mun yi sallar mun ga mun yi laifi to kuma sallar ta bace mu je mu sake ba haka ake nufi ba amma dai akwai wani targade a cikin ta sai mu kyautata mu gyara wasu ayyuka din mu rika yawan nafilfili ko sa cike mana wannan gibin da muke aikatawa a cikin farillo Allah ya tsare mu yace kama amara yace wa tufidun nahya anil fashai wal munkar khususan idza akmalaha kama umira idan mutum ya cika ta musamman in mutum ya cika sallah kamar yadda aka umarce shi to sallan nan za ta hana shi aikata miyagun ayyuka bi qawlihi kamar yadda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin kuma ku tsayu domin Allah kuna masu kaskanci da khushu'i qanitin ya fassara shi ai zalili kuna masu kaskantar da kanku da risina khashiina da dai risina samun tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da khushu'i yace fa fihi al-amru bil qiyam bil wal qunut a cikin wannan aya da wannan lafazi da Allah madauki amfani da shi anan akwai umarni na cewa a tsayu da yin al-qunut mana a tsaya ai sallah a tsaye zamu zo mu ji a cikin fa'idojin wannan aya hukuncin sallah a halaye da Allah madauki umarce mu akan su wal qunut da kuma dai wato yin tsawon da'a da kuma wato khushu'i kamar da ga mana qunuti yana nufin dawamin da'a yana nufin kuma khushu'i ko haka nan yana nufin tsawaita karatu a sallah shi ma'ana nufin sa yazo a sunna da ma'anar wannan yawa ma'ana tsawaita karatu a sallah shi ma'ana ce masa qunuti yawa sannan kuma akwai addu'a ta qunuti wanda ita ma mun sani akwai riwaya akan ta to sai wannan hayu an di kalam da kuma hani akan zance kada mutun yana sallah yana surutu da can haka ake yi to amma tunda wannan aya ta sauka sai aka hana babu mai magana kuma ana sallah banda aikin sallah banda magana sallah yace wal amru bil khushu da kuma umarni cewa a samu kaskantar da kai a sallah hadha ma'al amni wat tumanina wannan in akwai zaman lafiya da nutsuwa to shine ake zancen wannan amma in babu zaman lafiya babu nutsuwa ko ana yaki ko makamancin wannan to shikenan sallah ba a dauke ba za a yi ta amma a wannan yanayi ga yanayin da zamu yi sai Allah ya ce fa in khiftum to in kun shiga tsoro nan ya kawo shi da sigar madi ana nufin kuma mustaqbal yawa ana nufin mustaqbal ma'ana in kun shiga cikin yanayin tsoro to ga abin da za ku yi wannan da yawa akwai shi a Qur'ani sai ya ce lam yadhkur ma yukhafu minhu ko lam yadhkur Allah madauki bai ambaci abinda ake tsoro din ba anan kun ga cewa fa in khiftu in kun shiga tsoro tsoron me ai bai ga mana ba yawa sai dan me bai fada ba sai ce li yashmal al khawf ko kuma li yashmala domin wannan al khawfun da aka ambata ya kunshi al khawfa min kafirin wa zalimin wa sabu'in domin wannan tsoron da aka ambata shi in kun shiga tsoro ya kunshi nau'in tsoro daban daban tsoron kafiri tsoron azzalimi tsoron namun daji shine ma'anan sabo yawa wa ghairi zalik da makamancin waɗannan wanda ba ambata ba min anwa'il makhawifi daga cikin abubuwan da suke tsorata mutum ma'ana dai wannan ma wani lutfi ne da tausasawa daga Allah ya sa abun a matsayin alillibe ba a ce in kun tsorata a halin yaƙi ba yadda sai wani ya ce a to ai in wani tsoron ne banda na yaƙi to ba za a dora masa wannan hukuncin ba mun fahimci abin yawa halin yaƙi misali ne ɗaya amma tunda Allah ya ce fa in khiftum in kun ji ga tsoro to ga yadda za ku yi sallah to wannan ya shafi dukkan kowane tsoro yawa tsoron za a kashe ka ko a gidanka ne tsoron za a yi kaza tsoron za a je ko maka wani abu ta sama kana tafiya tsoron kana tafiya cikin ko akan dabbarka ko akan babur ko a mota za a kawo hari ga lokacin sallah ya za ka yi in ka tsaya kai fakin a bakin titi za ka yi sallah 'yan fashi duk ya za ka yi sallah
zaka iya yin ta a cikin mota zaka yi a jirgin sama duk waɗannan abubuwan suna cikin abin da malamai suka tattauna duk a gargashin waɗannan halaye to shine sai yake cewa yashmal al khawfa min kafirin wa zalimin wa sabu'in wa ghayr dhalika min anwa' al makhawif ay in khiftum bi salatikum ala tilka sifati in kun ji tsoran in kun za ku samu matsala a siffar da aka ga muku ta baya cikin kunuti da nutsuwa da khushu'i to me za ku yi sai ce fasalluha rijalan to ku yi sallan nan kuna tafe ai ala aqdamikum akan kafafunku kuna kan kafafunku aw rukbanan ala al-khayl wal-ibl wa ghayriha wato ko kuna kan dabbobi abun hawa ko dawaki ko raquma ko makamancin su jaki ne alfadari da dukkan abin da ake hawa ai tafiya akan sa nan zaka iya shigowa da sauran abubuwan da ake hawa zamu zo a fa'idoji hukuncin sallah a jirgin ruwa da jirgin sama da mota za iya sallah ana tafiya ko ya za ai ko jirgin kasa mu samu time din lokacin mu gani sai ce wa yalzamu ala dhalik a kan wannan zance ya lazimci an yakunu mustaqbili alqibla din mai sallah ya fuskanci alqibla wa ghayru mustaqbiliha ko kuma ba ma ya fuskanci alqibla ba ma'ana a irin wannan halin na rashin nutsuwa zaka iya sallah duk inda maka fuskanta wajibinka ka tambayi kanka kai sallan nan wani irin girma ne da ita da muhimmanci ka duba fa kaga in kana yunwa an haramta maka cin mushi in kana wani abu na larura an ce kai abin nan amma sallah ba a ce in ka shiga yaki ka batta ba ya kamata ka gane cewa sallan nan tafi komai da zaka yi na ibada ba a ce maka in ana cikin yaki a barta ba ana cikin yaki kai sallah gurgurdan yadda zaka yi inda zuci zaka yi kai in kana tafiya zaka yi kai a tsuguna zaka yi kai ka buye a jikin bayan bishiya kai kada a bari lokacin ta ya wuce ba ai ba kaga wannan ya nuna mana sallan nan wallahi ba abun wasa bace duk wanda ya dauke ta da wasa to ba bai fahimci addinin musulunci inda ya dosa ba Allah sauki to shine sai yake cewa za a fuskanci alqibla ko ba a halin fuskanta alqibla ba duk za a yi sallah yace wa fi hadha ziyadatu ta'kid ala almuhafazati ala waqtiha a wannan maganar za mu fahimci a karin karfafawa akan kiyaye sallah akan lokacinta annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi me mafificin aiki yace me as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta a wata riwaya farkon lokacinta wannan yana cikin nasoshin da malamai suka saba akan su wajen tafadulin ayyuka na farko dai suna tabbatar da ayyuka ta tafadul ayyuka suna da fifiko a tsakanin su ba dukkan ayyuka ne matsayin su ɗaya ba to a tsakanin nasu wasu ruwayoyi zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a wani wuri ya fifita ko jihadi ko ya fifita kyautata ma iyaye akan jihadi ko ya fifita tsaye da sallah akan wasu abubuwa to kowanne gurgudan halinsa kuma daidai malamai suka tattauna wannan matsala a cikin shuruhin hadisai ka koma zaka same su to nan sai yake cewa walau ina ne wa fi hadha ziyadatu ta'kid ala almuhafazati ala waqtiha haythu amara bidhalika walau ma'a al-ikhlal bi kathirin min al-arkan wash-shurut nan kunga Allah subhanahu wa ta'ala amara bidhalika yayi umarni a tsaye da sallah a kiyaye sallan nan ayi ta lokacinta walau ma'a al-ikhlal koda an wofintar da an yi sakaci bi kathirin min al-arkan wash-shurut ba a samu damar yin da yawa daga cikin rukunanta da kuma sharuɗanta ba kallon alƙibla in za a yi sallah menene rukuni ne ko sharaɗi rukuni ne ko sharaɗi sharaɗi ne yau shigan lokaci menene sharaɗi ne ko rukuni to me bambanci tsakanin rukuni kenan da sharaɗi duk inda ka ji an ce rukuni abu kaza rukuni ne to a cikin wannan abun yake juz'un mimma hiyati hadha shay'il mutakallam an mun gane wannan yau baka samun rukuni a wajen shi wannan aiki idan an ce rukunan sallah za ka kawo dume sujada ruku'u da makamantan su duk gasu nan karatun fatiha da makamantan su yawa to amma in kaga waɗannan aina suke a cikin sallah suke amma sharadin misali ka kalli alqibla sharadi ne ba rukuni bane dan ba a cikin sallah yake ba haka nan kuma kasancewar sallar ayita da sutura a rufe jiki a rufe al'aura shi ma me ba a sallar yake ba amma sharadi ne na yin sallah to da haka zaka bani zaka bambance tsakanin rukuni da abin da ke sharadi duk da ta'rifin su yana nan a cikin littafin na usulul fiqi ka suna fada sharadi abin nan ma yalzamu min wujudihi alwujud wa yalzamu wala ma yalzamu min adamihi aladam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhatihi eh wadannan dai irin maganganun in ku je littafin usulul fiqi suna nan to sai yake cewa وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها كما بهلت بأجنك لتسلى دقلوك تنتا ولو في هذه الحالة الشديدة كودا أولا حال ميز أنني نياكي أنا حرب أبو بوا لنالكوكي ناكيوي دميد أنا حربوا أما لوك تنسلى أي سي أي سلى ممكن شو أنه فصلاتها على تلك الصورة أحسن أحسن وأفضل a sallaci sallah a wannan hali da wannan sura da wannan yanayi shine mafi kyau kuma shine mafi ficin abin da za a yi amma an ba a samu dama ba fa in ba a samu dama ba ma'ana akan sami yanayin da mutum tsoran ko ayyukan da yake yi a cikin harkar yakin ta sa ya shagala kamar gashi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da muka faɗa dazu dangane da salatul wusta haka annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ranar yakin ahzab bai yi sallar la'asar ba har sai magriba ya nuna ashe kenan akan samu yanayin shagalar yakan zo in ana cikin wannan amma ba a nufin an sauke wajibinta a wancan lokaci amma yafi kyau a yi ta a wannan yanayi a wannan lokaci to shine sai yake cewa bal aujabu min salatiha mutma'inna kharij alwaqt kai kai sallar a lokacin da baka da nutsuwa ba zaman lafiya ba kwanciyar hankali yafi da a ce kai a natsuwa bayan lokaci ya fita kun gano wannan yawa kar ka zo ka ce a to ai shikenan yanzu bari in bari sai na samu natsuwa in an jima nayi wannan duk bata taso ban ana zancen sallah duk abin da kake aka ce sallah to aje shi aikin Allah sama yake da kowane aiki yawa in kana da uzurin tafiya ne zaka hada kafin ka fara in mitin zaka in menene ka hada sallar ka kai kafin ka fara ko ka jinkirta bayan ka tashi mutun kai wannan uzurin tafiya akwai kuma uzuri da yake taso wa mutun na wani yanayi na musamman da zai iya cewa to wannan abun zai shagaltar da shi ba zai iya samun kwata-kwata yayi ba a wasu halaye malami sun halatta mutun ya hada yayi kafin ya shiga larurar da za ta iya hana shi sallah a hali na zarafi mun fahimci wannan yawa to shine sai yake cewa kuma har yanzu fa idza amintum ko in kuka nutsu kuka amintu kuka samu kwanciyar hankali kuka samu nutsuwa tsoro da firgici da barazana suka tafi ai zalal khawfu ankum tsoro ya tafi daga gare ku to fadhkurullaha to ku ambaci Allah yace wa hadha yashmalu jami'a anwa'iz zikr wannan umarin cewa ku ambaci Allah ya shafi dukkan zikiri ba wani umarni ne musamman cewa idan aka samu natsuwa da kwanciyar hankali shikenan a kama yin zikiri zikiri kuma sai ka bashi fassara ta istilahin wata fahimta daban kun san yana daga cikin matsalolin duk wanda ke bin wata hanya wadda ta karkace wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan makalkalewa wani lafazi in ya samu wani lafazi guda daya na da ya yadda da shi a cikin tafiyar da yake tafiya a kai sai aka fahimci aka faɗe shi a cikin alkur'ani to sai ya fassara duk inda aka fahimci aka faɗi wannan abun a matsayin ba wani ake nufi ba sai wannan abun da shi ya fahimta kun fahimci abin da nake nufi anan yawa kada nan an ce nan fadhkurullaha an ce ku ambaci Allah sai mutum ya ce a zikiri ake nufi irin na kama tsalle ko kan shimfida wani abu a zauna kyalle ana ba shi ake nufi ba zikirin da Allah yake nufi shi yake nufi sai aje a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai wani irin zikiri ake nufi daga wannan ya kunshi dukkan wato ayyuka duk abin da yake zikiri ne ya shiga ciki min haythul umum hadda sallar ta shiga ciki tunda kaga ma a siyakin ta ake ana maganar ta ce ka samu rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali yaki ake baka samu dama ba ko kuma ka samu damar ba a nutsu ba to in ka samu nutsuwa to kai sallar ka yadda ka saba a nutse shi abin da ake gaya maka mun gane abu haka nan inda za ka sami wani shi kuma an faɗi misali lafazin imami ko imama a cikin alkur'ani sai ka dauka duk inda aka fadi misali inni ja'iluka linnasi imama ce a to shikenan imam sai a ce gashi rukunin addinin imamiyya ya samu an ambace shi a cikin qur'ani wannan duk hanya ce ta wato kama kame duk abin da za a bautawa Allah da shi subhanahu wa ta'ala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ma'anar sa yana nan mu je mu duba a cikin littafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maganganun sa a ayyukan sa kamar har yanzu maganar da wasu sukan yi akwai ni rubutu da ta bayi akan wata matsala na abin da ya shafi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'u amma sai wannan ayat Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi bi fadlillahi qul kace da falalar Allah wa bi rahmatihi da kuma rahamarsa fa bi dhalika falyafrahu to si murna wannan ayar mutane da suna kafa hujja da ita a wajen me wajen yin maulidi akace me dalili sai ai gashi Allah madaukaki ya ce qul bi fadlillahi kace da falalar Allah wa bi rahmatihi da kuma rahamarsa fa bi dhalika falyafrahu to dan wannan saboda waɗannan abubuwa ku yi murna abin da ya kawo su wannan unguwar shine an ce falyafrahu ai murna saboda sai suka ce ai fa bi rahmatihi menene rahman nan ai manzon Allah ake nufi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ka gano wani irin tafsiri ne da ba shi da dalili misali zaka ce to idan haka ake nufi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am babu kokonto Allah madauki ya gaya mada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba sai dan rahama ga halitta baki daya na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahamar Allah ce wannan ba mai inkarin wannan to amma shin idan ka karanta alqur'ani duk inda rahama take manzo Allah ne to kaga ashe me ya kawo masu wannan abin su kafa hujja da wannan shine saboda an ce falyafrahu an hada maganar rahamar an kawo ai murna a ciki sai a ce a to ga murna ga rahama rahaman nan annabi to wannan duk yana cikin tafsirai waɗanda ake gina su akan son zuciya babu abin da zaka yi idan a kabar fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaga ka shiga wata hanya daban a nemi fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana Qur'ani a wurare da yawa sahabbansa sun fassara daga maganar da suka ji daga gare shi dan haka ba dan an fadi wannan kalma dan an ce fadhkurullah koko ambaci Allah sai ka fassara shi da wani nau'i daban na zikirin ana nufin dukkan zikiri ne shine nan mallan yace wa hadha yashmalu jami'a anwa'iz zikri wannan ya kunshi dukkan nau'o'in zikiri wa minhu as-salatu ala kamaliha wa tamamiha daga cikin wannan kuma ya kunshi sallah ayita bisa wato cikarta da kammalata yadda yake sai ce kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yadda ya ilmantar da ku abin ma da ba ku sani ba yace fa innaha ni'matun azimatun ni'ma ce babba mai girma wa minnatun jasimatun kuma baiwa ce babba in an ce jasim abu mai girma mai jisim babba yawa kalma ma'ana dai ana nufin mai girma ta wajen hajimi musamman a taqtadi muqabalataha bizikri washukr ta hukunta yana buƙatar lalle ya zama cewa an tinkare ta da godiya da yabo ga Allah ma'ana a ambaci Allah a kuma yaba masa a gode masa ma'ana wannan ni'imar da ya mana ta cancanci a gode a godewa Allah akan ta sai ce li yabqa ni'matuhu alaykum wa yazidukum a koli yubqiya ni'matahu domin Allah ya wanzar da ni'imarsa alaikum akan ku wa yazidakum alaiha ya kuma ƙara muku akan abin da ya baku thumma qala sannan sai Allah ya koma kuma ya magana akan iddar wafati to sai mu tsaya anan mu dauki fa'idojin wannan ayoyi guda biyu mu ji abin da zamu fa'idanta a ciki ƙari akan abin da ya zo a cikin karatu insha Allah wa alaikum assalam babu aljabi me a ciki wannan ma'ana ku na ku bugun ba dizan canan na karanta na tafsirin sa'adi ba mai irin nawa so to shi kenan to an samu masu shi don haka ba ni kadai na zo da shi to alhamdulillah sai ku sami takarda ku kafa sai ku liƙa a ciki dama kamar da ambata mana jiya yana da bugu daban-daban kuma akwai wasu nusan din da yake akwai kare-kare a ciki tayyib fa'idojin da zamu fa'idanta da su a wannan ayoyi guda biyu na farko wujubul muhafazati ala salati cewa kiyaye sallah wajibi ne daga ina ka samu wannan hafizu sigatu amrin ne umarni ne wal amru lil wujubi duk inda kaga umarni to ma'anar sa wajibi ne sai idan an samu wani abu ko wani nassi ko ta qarinar da za ta sarfin sa daga wujubi zuwa istihbabi abu na biyu fadilatu salatil asr falala sallal asr mun fahimce shi a wannan ko duk da ba daga cikin ayar bane amma daga tafsirin ayar ne kuma tafsirin daga bakin wa bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama banda wannan akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wata falalar daban na sallar al'asr ita ce daya daga cikin albardain man sallal bardain dakhala aljanna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda duk ya sallaci sallolin nan da ake yin su lokacin sanyi sanyi to zai shiga aljanna ma'ana lokacin da rana ta fara sanyi da kuma lokacin da wato dare fara sanyi lokacin sallar asubahi asuba da kuma al'asr ake nufi yawa haka nan kuma ya zo a hadithin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha alqamar la tudammuna fi ru'yatihi lalle za ku ga ubangijin ku kamar yadda kuke ganin watan nan ya nuna wata yana tashbihin irin ganin da za a yi da ganin da ake yi yanzu a duniya ma'ana yadda ganinmu da muke kallon wata ai babu rikici ba a gogoriyo ba a ture-ture wajen kallon wata ai ko idan yana badar mun san badar wata ana ce masa badar lokacin da ya cika yawa in yin karami ne hilal dukansa ake ce masa kamar yawa hilal kamar badar kamar ne amma sigar karami shi ne hilal in yi kuma ya cika shi ake ce ma badar to idan ya cika na ai kun ga ba a kokowa wajen a gan shi kowa kana zaune a gidanka ka daga idanka za ka gani kana tafiya a jeji za ka gani to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a aljanna za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wato wata ba wai Allah ake kwatantawa da watan ba a'a irin ganin da za mu yi da muke wa wata a duniya ba rikici kowa a inda yake zai gan shi to ba wata ruwa za a yi wannan na tura wannan ba sannan a ga ubangiji shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi yawwa to a ƙarshen wannan hadithin ai sai yake cewa fa in istata'tum ko fa man istata'a minkum alla yughlaba ala salatin qabla ghurubi ash-shamsi wa qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al to a cikin ku duk wanda yake son ya samu wannan darajar wanda ya samu ikon kada a rinjaye shi ya samu yin wata sallah kafin rana ta fito da kuma kafin rana ta fadi to ya samu haka malamai sai suka fassara wannan abin da ake nufi sallah qabla tulu'il fajri ay qabla tulu'i ash-shamsi ita ce me sallah asubahi qabla ghurubi ash-shamsi kuma ita ce al'asr domin in ka ce magriba magriba ai sai bayan ghurubi ash-shamsi ake don haka ashe kenan sallolin nan guda biyu masu falala shine da al'asr da kuma asubahi sune kuma albardain kuma salatul asr kun ga ta ƙara samun falala daga waɗannan hadisai ƙari akan wannan fassara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana akan wannan aya na uku wujubul qiyami wajibi ne mutum a sallarsa yayi a tsaye saboda Allah ya ce me wa qumu shi ma umarni ne umarni kuma wajibi ne sai idan mutum ba zai iya ba nan sai a zo zancen ajizi idan mutum ba zai iya ba saboda rashin iko rashin lafiya to wannan sai a sauke masa sai yayi gurgurdan yadda zai iya kuma malamai da masu bayyana man annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ma ina jin hadisin Imam Ibn Husain ne cewa idan wanda salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan yawa kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba a zaune yawa kuma ga yadda malamai suka lissafa mana kun karanta mai alari ko shi ya taimaka a wannan gefen ai ko to in ba za ka iya sallah a tsaye ba ko kai a tsaye kana jingine da wani abu in ba za ka iya a tsaye da jingino ba kai a zaune ba jingino in ba za ka iya a zaune ba jingino ba kai a zaune da jingino haka in ba za ka iya ba fa ala jambi sai ka kwanta duk wannan yana tartibin wajibi in baka iya wannan baka yi wannan ya nuna mana saukin addinin musulunci ba fuska ɗaya ake kawa ba irin addinin yahudu komai ka daga an faɗi ɗaya kawai ba wani abin nan ko kai ko sai dai ka mutu in ba haka ba za kai ba Allah ya sauke sai kuma wujubul ikhlasi wajibcin yin ikhlasi saboda ya ce wa qumu mene lillahi lillahi nan ikhlasi ake nufi yau nabiyar yanbaghi lil insani an yastash'ira amra Allah yana da kyau mutum ya rika ji a jikinsa lokacin da yake sallah cewa yana bin umarnin Allah ne da yace wa qumu lillahi nan wannan kalmar lillahi malamai sun hango wani abu a cikin ta cewa tsayuwar da zakai kana fuskantar ubangiji kana sallah to ka rika jin cewa tsayuwar kayi ta ne lillahi kana jin cewa umarnin Allah kake bi a wannan tsayuwar ta sallar da kake yi wannan kun ga shi ma yana ƙara maka kushu'i domin tunanin cewa Allah ne a gabanka zai tattara maka zuciyarka wuri guda ya zama cewa bata wargaje ta tafi wani tunanin wani abu ba yace li annahu ablagu fil imtithali wa ta'a domin yin haka yafi kaiwa matuƙa wajen yin abu koyi da abinda aka ce kai da kuma da'a wa yash'ura sannan kuma ya kamata mutum bawan Allah ya ji a jikinsa annahu yastahdiru annahu muta'assim bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rika ji a zuciyarsa cewa kuma yana koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me sallu kama ra'aytumuni usalli umarninsa da na Allah ɗaya ne Allah madaukaki ya ce qumu lillahi qanitin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi sallah kamar yadda nake yi to kai kana jin cewa a gaban ubangiji kake kana risnawa kuma kana ji kana yin ta irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na sa sallar mutum ta zama ta fita daban Allah ya ba mu khushu'i a sallah akwai littafi da muka taba karanta wani lokaci anan ina jin sai ya kai shekara 15 haka ko 10 da yawa dai wani lokaci wani hutu da nazo wani littafi na malam Muhammad bin Salih al-Munajjid da ya rubuta akan salafatu wa salafuna sababan fi khushu'i fi salah sababi abinda ke jawo khushu'i a sallah har guda 33 ya tattara su ya rubuta littafi akai wasu har sun yi abin nan fotonsa a lokacin nan amma ban sani yanzu duk ya bata ko ilimi amanta akwai shi ko to yana da kyau a karanta littafi yana da amfani wajen koya maka yadda zaka samu khushu'i a sallah muna buƙatar khushu'i a sallah ɗan uwa da yawa muna sallah kawai muna yin ta ne ba tare da khushu'in da ya kamata ba Allah ya kyauta mana al'amru bil qunut lillah daga cikin fa'idojin har yanzu akwai umarni cewa a rika yin dawamin ibada ko khushu'i domin Allah abinda ake nufi shine khushu'ul qalbi wato nutsuwar zuciya zuciyarka ta zama ta nutsu saboda firgitar da tayi na tsayuwanta gaban wanda yafi kowa saboda karfin kwadayin da take da shi akan tsayuwar da tayi gaban wanda yafi kowa da ya mata alƙawarin cewa za ta samu lada za ta samu kaza to waɗannan abubuwan ka haɗa su da tsoro da kuma fatan samun ladan Allah subhanahu wa ta'ala kullum ina ba mu misali da zai taimaka mana wajen horar da zuciyarmu akan sallah ku kaddara yadda mutum yake razana in ya tsaya gaban wani alkali an kira shi kotu zai bada shaida wani in bai taba shiga kotu ba daga an sa shi a dan wannan akwatin zai bada shaida zai ta rawar jiki ina firgici a gaban alkali dan adam ko an ce zai magana a gaban ko wani babba ko sarki ko gwamna ko abu sai ga wani ya rikice ana yin wannan ko ba a yi amma sallah gaban ubangiji subhanahu wataala bambancin shine shi baka ganin sa gani irin na duniya da idanka su kuma wannan kana gani to in har an yadda akwai Allah ya kamata tsoratar da za a yi tafiyar da ake wa dan adam a duniya to ka kwatanto ka rika wannan zai taimaka maka insha Allah kana samun khushu'i a cikin sallarka Allah ya bamu da ni da ku baki daya ba dan na fiku ba nake fadi na bakwai taharimul kalam fi salati haramta sallah haramta zance a cikin sallah zancen da ba na sallah ba zancen da ba a yi shi dan gyaran sallah ba ba kuma a cikin sallar yake ba duk wani zance daban mi komo ruwa ba ni kaza in ci kai matsamana ka taka min kafa duk waɗannan abubuwa haramun ne mutum yayi yana cikin sallah wannan kuma an same shi ne ba daga nassin ayar ba daga sababin nuzulin da muka ambata ko yawwa sababin nuzulin mun sani hadisin Zaid ibn Arqam da ya faɗi cewa suna magana a sallah Allah madaukake saukar da wannan aya cewa a daina zance asallah. Abu na takwas wujubul qiyami fi salati, wajibcin cewa sallah ayi ta a tsaye. Amma wannan ana cire wasu halaye. Daga cikin halayen akwai sallar nafila. Sallar nafila ba wajibi ne ayi a tsaye ba. Ko kana lafiyar ka lau zaka iya zama a zaune kai nafila. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi nafila a zaune lafiyar salau. Ya daga hannu ya kabbara harama ya dora hannunsa na dama akan nahu yayi karatu Fatiha da abin da Allah ya sare na Al-Qur'ani sai kuma ya sunkuya ima'i da kansa ima'i yayi ruku'u ya dago daga ruku'un ya ƙara sunkuya ƙasa da haka a matsayin sujada wannan nafila haka kawai kana zaune a gida zaka iya yin wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan sannan hali na biyu wanda aka istithna'i halin tsoro in mutum yana cikin halin tsoro shi ma an sauke masa wajibin yin ta a tsaye idan ka miƙe a tsaye za a harbo bindiga ta kwashe ka a lokacin nan kaga ashe kenan kuma za ku dade a kwancen tunda abokan gaba suna ta leko idan su wani sai su wuni suna kallon inda kuke kada kowa ya motsa wani yadda a haka za a yi dabarar a haka za a yi sallar a kwanci goshi na ƙasa wannan duka ba a sauke maka sallar ba to kaga anan an sauke maka miƙewa a tsaye domin za a kashe ka amma a halin da kake a tsugune ne ko a miƙe rubda ciki kana rike da bindiga ko makawancin wannan to za ka iya yin sallar a haka wannan yana ƙara nuna mana girman wannan sallar a hali na uku da aka yi istithna'i aka toge halin ajizanci rashin lafiya ko kuma an warke amma gabar ta samu lahani ba za ka iya sunkuyawa da ita ba akwai masu ciwon baya ciwon bayan da ba za su iya ruku'u ko sujada ba za su iya ruku'u amma ba su iya tafiya sujada ba za ka ga mutane suna yin sallah a zaune akan kujera to wannan ya halatta saboda me ba za ka iya wancan ba duk abin da ba za ka iya ba dama shari'a ba ta dora maka shi to haka nan in kuma rashin lafiyar ne cutar tana nan ba za ka iya a tsaye ba kai a zaune da kuma dai gurgudan halin da ya samu a kwance da makamantansu hali na uku na hudu da shi ma aka yi istithna'i mamu idan yana bin limaminsa idan limamin ajizi ne domin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana bin liman innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi an sa limami ne dan a koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru haka yi lissafa abubuwa in yi kaza ku yi kaza in yi kabbara ku yi in yi kaza har zuwa ƙarshe to malamai suka nuna cewa ashe har idan mutum yana sallah tare da limaminsa sai limamin ya zama a zaune yake sallah to shi ma mamu a zaune zai sallah saboda bin limaminsa an samu wannan yanayin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a zaune mamu duka sahabbai suka yi sallah a zaune tare da shi kun ga wannan me ya jawo su ba su ne suka samu ajizancin ba limamin su ne samu amma saboda girmama limami to sai ai haka kun ga matsayin liman kenan in mun lura shi ma za mu lura akwai wani darasi da'a ga liman yana koya mana da'a ga shugabanci cewa in yi abu kaza kai kar ka saba masa akwai inda sallar ka za ta ɓaci in ka saba masa in ka riga shi kabbara harama sallar ka ta ɓaci ka riga shi sallama sallar ka ta ɓaci ka riga shi wani aiki ka aikata haramu ko yau dan haka ashe kenan da'a ga shugabanci yana da muhimmanci musamman kun ganshi a sallah na taba ku kissar wani mutumi ko da yake nan ba lokacin kissa bane lokacin ba yi da yawa wani mutumi ma'aikaci ne ko in ce mutakhassis ne specialist ne akan harkar maganin cunkoso gwamnatin Saudi Arabia wata shekara ta neme shi ta ba shi kwangilar ya tsara musu yadda za su sauƙaƙa yadda ake jifa wurin jifa ya sauƙi to shi ne aka same shi shi abin da ya karanta kenan dokta ne aikin da dokta kawai ya yi akan idan an yi cunkoso yadda za a yi maganinsa mutumin Germany ne to shi ne suka je suka same shi suka nemi shawararsa ga su suna tara al'umma kimanin miliyan biyu zuwa uku a lokaci guda za su zo su je ko wani wuri guda uku ga su aje aka je masa da hoton wuraren gashi wannan ya za a bashi kwangilar ya tsara yadda za a yi wurin jifa wannan gun jifan da ku gani wanda suka je haji wannan shekarun ai kun ga an masa hawa kaza da kaza nan to shi ya bada wannan abun kwangilarsa shi wannan tsarin aiki ƴan unguwa kaza an kun fito daga tanti kaza ga hanyar da za ku bi wannan ga hanyar da za su to abin da ba wai wannan kissan na so kai in ba ku ba da aka same shi sai ke cewa ku ba ku ne musulmi da muke gani a talabijin dinku in ana sallah daga mutum daya yayi ruku'u duk ku yayi sunkuya ku sunkuya in ya dago ku dago sai a tunda kuna da wannan tsarin ya kamata a ce tsarin addinin ku kawai ya koya muku ba za ku rikici a taro ba kun ga saboda shi harkar sa je ba abin da ya burge shi a cikin sallah irin cewa mutum daya ake wada'a to Allah ya kyauta to kun ga kenan ashe a yin da'a ga limami yana jawo mutum ya sau a sauke masa wannan wajibci na tsayuwa wannan kenan abu na tara sa'atu rahmatillahi zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da rahama sosai yadda ya sanya mana addinin nan da sauki bai zama kuntatacce da siga ɗaya kawai za a yi shi ba in ka kasa shi kenan kai hasara ba haka yake ba abu na goma jawazul haraka alkathira fi ssalati lidarura halaccin mutum yayi motsi da yawa a cikin sallah in akwai larura kuma wannan motsi da yawan baya bata masa sallah yau koda mun sani da sunna abinda idan mutum yana sallah wannan aiki ne zai bata masa sallah suna cewa aikin da zai bata maka sallah a ce sallar ka ta bace saboda yawan aiki shine wanda in mutum ya hango ka daga nesa zai ce wancan ba sallah yake ba mun fahimci abu kawai saboda yawan motsin yayi yawa sai a ce wancan ba sallah yake ba saboda juye-juyen yayi yawa to wannan shine zai sa a ce sallar ka ta bace amma makruhi ne ka yawaita motsi a cikin sallah to amma idan kana cikin larura to zaka iya wannan kana tafiya saboda kana rike da bindiga ba zaka iya kaza ba misali in yaki ake yi ko kana tsorace a cikin wani yanayi ko namun daji sun tsare ku duk irin waɗannan zaka iya saba yadda sallah take na 11 to abubuwan namu sun kai 16 lokacin namu ya kare ku na kwata-kwata to sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna magana da'a ya kamata mu da'a ga lokaci subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum